Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau Litinin 28 ga watan Ramadana, Hijira 1442, daidai da 10 ga watan Mai miladiya 2021. Za mu ci gaba da sauraron tafsirin Alkur'ani mai girma a zawiyar gidan Alhaji Aminu Muhammad. Za mu ba shi abin magana ya bude mana da addu'a a karamakallahu bismillah.
فاتحة مع صلاة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله.
الحمد لله. Muna cikin juz'u sani a cikin firiyadin tafsir na Maulana Musa ibn Baydati Sheikh Ibrahim Yas radiyallahu ta'ala anhu, shafi na 238. Muna cikin suratul an'am, zamu tashi aya ta 116. Malam Abdul Malik Khamis zai ja mana baki shehu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna zai yi mana fassara. أكرمكم الله. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ إهدري لنا بهذا المهدر والتعظيم بنظرة تأتي لنا بالزهر. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زادكم الله مغفرة وفيدة ورحمة وتوفيقا وسترا ورعاية. بركم بدازني بركم بديو. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تدع أكثر من في الأرض يذلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ونن آية تنا إيمانا nuni da kuma fadakarwa da cewa mu daina zama da ƴan duniya waɗanda duniya tafi lahira a wurin su, lahira su tafi ubangijin su. Mu kiyaye zama da su domin mafi yawancin su zato suke a cikin lamarin su. Duk firar da ƴan duniya za su yi, idan ka zo ka zauna, idan wani ya yanko zance in wadanda suka ce kai baba sai ce to ba haka aka ce ba to ba haka aka ce ba duk firar su to ba haka aka ce ba majalisin yan duniya ke ba Allah ba annabi to ai haka muka ji ana cewa haka muka ji ana cewa duk majalisar su zancen su kenan haka muka ji ana cewa ba su da yaqini a cikin abubuwan su saboda maganganun su da ayyukan su da halayen su wato duk san zuciya ne ba su da ilimi ba su da hujja kuma ba su da yaqini in yattabi'una illa zanna wa ma tahawa al-anfusu duk abinda ƴan duniya suke fada san zuciya ce sai kuma abinda nafsun su take sha'awar a fada wa ma lahum bihi min ilmin in yattabi'una illa zanna wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a in yattabi'una illa zanna wa inna hum illa yakhrusun mafi yawancin ƴan duniya idan ka bi su za su fatar da kai ne daga barin bin hanyar Allah tabaraka wa ta'ala domin san zuciyar su da irin maganganun su shi yasa a sufayi Allah ya kara musu yadda suke cewa yawan hurda da mutanen duniya da kuma yawan mu'amala da su poison ne guba ne mai saurin kisa haka sufa suke gaya wa almajiran su ku tafi kasuwa amma kar ku shiga harkar ƴan kasuwa ku je makaranta ku je masallaci kar ku yadda a zauna a masallaci ana fiyar ku sa baki kada ku miƙe kafa a masallaci kada ku yi shewa a masallaci kada ku yi kaki ku tofar a masallaci kada ku miƙe kafafunku tana kallon alƙibla duka su bayi suna koyar da almajiran su wannan har Sayyidi Ali al-Harazim al-Barrada al-Maghribi al-Fazi al-Sharif al-Hasani yana sifanta Shehu Tijani radiyallahu ta'ala anhu wardahu annabi ali yace tunda muka san shi bamu taba gani ya miƙe kafa a masallaci ba bamu taba gani yayi dariya ya kilkice dariya a cikin masallaci ba radiyallahu ta'ala anhu saboda haka a zama da ƴan duniya da hurda da su da shiga cikin irin lamurran su to guba ne mai saurin kisa an tambayi wanda daga cikin manyan waliyai aka ce masa do Allah ga ya mana menene gaskiyar wato hanyar da ya kamata bawaye bi ya sadu da Allah sai ya ce na farko bayan zikiri da salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da gaskiya da amana yace kada ku rika kallon mutane kar ka rika kallon mutane in zaka yi wa Allah abu kar ka kalli mutum in zaka ba Allah kar ka kalli mutum in zaka saba wa Allah kar ka kalli mutum idan zaka yi wa Allah biyayya idan ka kalli mutum sai Allah ya ce na bar mai baka ji kunyata ba baka ga girma na ba ni za ka yi wa biyayya amma ba ka yi danni ba sai dan wane ya gani to je kana bashi ba na bukata aiki haka nan idan za ka saba wa Allah sai ka ga wani sai ka fasa sai Allah ya ce amma lallai ba ka da kunya yanzu girma na bai sa ka ji tsoro na ba sai mutum irin ka wanda bai da wuta bai da aljanna za ka saba min ba ka ji tsoro na ba amma saboda shi ka bari saboda haka da biyayya da sabo ba a so ana kallon mutane ana so a kalli Allah to abinda shi wannan wali bawon Allah ya gaya masa gaskiyar hanya shine ka daina kallon mutane sai ya ce a akarma kallon ai dole in kalle su ai ba zai yi a ce ba na kallon su ba sai walin ya ce to ka daina sauraron zantuttukan su sai shi wannan mutumin sai ya ce a akarma kallahu ai ba yadda za a yi dole sai na je ce kaga zantuttukan su yana ke kasar da zuciya ba su da labarin da ya kai kudi muhimmanci ba su da labarin da ya kai mata muhimmanci ba su da labarin da ya kai zagin mutane muhimmanci saboda haka ka daina sauraron maganar su sai ce ai ba zan iya ba mutanen da nake hurda da su ai dole in saurare su sai ya ce masa to shikenan tunda haka ne zan gaya maka gaskiya ka daina zama da su da zuciyarka in an zauna ko me suke kai kaman baka ji ba kar ka ba su hankalinka sai shi wannan wannan mai tambaya sai ce a akaram kallahu ai ba yadda za a yi sai dai zan yi kokari in gwada amma dole in kalle su dole in saurari maganar su sannan dole in hurda da su amma zuciyata zan yi kokari in dinga kiyaye ta ba zan ba su ita ba sai shi wannan wali yace da shi ya haza tanzur ila laibin wa tasma'u kalamil jahilin wa tu'amilul battalin wa taskunu ila alhalka wa turidu an tajida halawatal muamalati fi qalbika ma Allah hayhata hayhata haza la yakunu abadan yace ya kai wannan mai tambaya ka tambaye ni in gwada maka hanyar saduwa da Allah na gaya maka ka daina zama da mutane kaki to zan gaya ma gaskiya matakar kana kallon ma'abuta wasa wanda addinin su ma wasa ne da zagin mutane kana sauraron zantuttukan jahilai sannan kuma kana mu'amala da tambadaddu kuma kana zama da halakakku kuma ka ce wai kana so ka ji dadin dandanan mu'amala da Allah tabaraka ta'ala ka ce kuma kana so ka ji dadin yin mu'amala da Allah a cikin zuciyarka to ka sani cewa wannan ba zai taba yiwa ba har abada sannan ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akhawfu ma akhafu ala ummati duha liki mafi tsoron abinda nake jiwa al'umma ta tsoro shine raunin yaqini shi ko raunin yaqini yana faruwa ne daga kallon ahlul gaflati mutanen da in ka zauna gurin su labarin yan siyasa labarin yan kwallo labarin yan mata zagin gwamnati a zagi gwamna a zagi shugaban kasa a zagi kansila a zagi chairman a zagi senator a zagi yallabai a zagi alajiwani a zagi malam wani waɗannan kallon su yana rage yaqini a zuciyar mutum zama da su yana dauke yaqinin baki daya tafi duk mutumin da mutanen da in ka zauna zaka ji suna fadin abin da ba zai amfane ka ba duniyarka da lahirinka ka ce da su ina da uzuri zan koma amma in ka ji kunyar su za su gama da imaninka baki daya to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi tsoron abin da nake ji muku tsoro shine raunin yaqini raunin yaqini kuma yana faruwa ne daga kallon ma'abota rafkana ma'abota tambadanci masu busasshiyar zuciya saboda haka idan kana so ka tarbiyyance yaqininka ka samu ingancin imani to ka dinga zama da ma'abota zikiri ma'abota karatu ma'abota ilimi waɗanda in ka je zaka ji Allah ya ce annabi ya ce zaka rika jin yawan zikiri ambaton Allah zuciyarka za ta rika wankuwa a kodai yaushe sannan ka rika sauraron zantuttukan su sannan kuma ka rika yin soyayya da su kuma ka dinga yi musu hidima domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamu al-yaqina bi mujalasati ahli al-yaqin ku koyi yaqin ta hanyar zama da ma'abuta yaqini idan baka da yaqini kana zama da masu yaqini zaka samu amma yaqinin uku ne malaman shari'a su suke sanar da bawa ilmul yaqini malaman dariqa su suke sanar da bawa ainul yaqini malaman haqiqa su suke sanar da bawa haqqul yaqini ilmul yaqini ainul yaqini haqqul yaqini wannan guda ukun duka ana da bukatar ka rika zama da masu shi ubangiji tabaraka ta'ala yace wa in tu aksara man fil ardi ya rasulullah sallallahu alayka wa sallam ka ga yawa mabiyanka kowani daya daga cikin su idan har yace wato zai rika bibiyar maganganun ma'abuta shakka da kokonto sune kafirai duk wanda yace zai rika bin irin maganganun su yana kallon irin ayyukan su kuma yace zai musu biyayya to zai halaka mafi yawancin mutanen duniya wa in tu di aksar man fil ardi idan kace zakai wa mafi yawancin mutanen duniya biyayya sune al-kuffaru kafirai yidullu ka za su fatar da kai an sabilillah daga hanyar Allah wato an dinihi daga barin addinin sa in yattabi'una illa zanna ba su da wani ilimi ba su da wata hujja ba wani abu suke bi ba illa zato fi mujadalatihim laka wato a cikin jahiliyyar da suke da kai su kafirai kenan kafiran makka suna musu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suna jayayya da su amma abun bautar su dodo dodon nan makaho ne kuma kurma ne bebe shine abun bautar su shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallama abun bautar sa shine mahalicin sammai da kasai mai sifofi bakwai mai ilimi mai rayuwa mai iko mai nibi mai ji mai gani mai magana shi ko dodo ne da ko daya amma a haka suke jayayya da shi sallallahu alaihi wa sallama shine Allah yake gaya masa wa in tu akthar man fil ardi idan ka ce zaka bar ayoyin mafi yawancin mutanen duniya idullu ka za su fadda ka an sabilillahi daga barin hanyar Allah an dinihi wato addinin sa in yattabi'una illa zanna ba su da wata hujja ko ilimi da suka rike banda zato fi mujadalatihim laka a cikin jayayyar da suke da kai fi amril maitati a cikin lamarin cin mushi wai duk jayayya akan wannan ne shi annabi ya ce idan dabba ta mutu kar a ci sai dai dabbar da aka yanka su kuma suka ce ah to wai ba kai kake cewa Allah ka shi halicci komai da komai ba yace kwarai ni ne ba ka ce shi ke rayawa ba yace kwarai ni ne nace ba ka ce shi ke kashewa ba yace kwarai ni nace suka ce to kai wannan addinin naka yanzu yankan ubangijinka da yankanka wanne ne yake mushe dai ubangijinka ne yanka wanda ka yanka da wuka kuma kai ka yanka saboda haka yankan Allah ya fi yankan mutum shine wai musun da ake duka Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine likitan likitoci wallahi duk abin da ya koya mana in mun yi za mu zauna lafiya wato idan muka kalli addinin da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama to za mu ga kowa daga cikin mu sarki ne kowa daga cikin mu shugaban kasa ne kowa daga cikin mu saboda dalili idan mutum ya zama shugaba zaka ga ana ware masa ba ko ina zai je ba ba ko wani irin abinci zai ci ba ba ko wasu irin mata zai hurda da su ba duk mutumin da ya zama shugaba sai an samu wanda za su rika kula masa da wannan to duk musulmi Allah yana kula masa da wannan abinci Allah ya ware mana kar ku ci wannan kar ku ci wannan kar ku ci wannan 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 hurrimat alaikum almaytatu waddamu wala mulkin zir wa ma uhilla li ghayri Allah bihi wa ma uhilla bihi li ghayri Allah hurrimat alaikum almaytatu waddamu wala mulkin zir kar ku ci wannan kar ku ci wannan kar ku bangaren mata ma sai ya ce hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza to haka nan wuraren zuwa Allah ya ce kar ku je gidan giya kar ku je gidan mata kar ku je gidan caca ku je masallaci ku je zawiya ku je wuri kaza ku je wuri kaza ku je wuri kaza kaga ashe kowani musulmi shugaba ne dan wannan aikin da ake shugabanni ba yadda za a ce wai ana ware mutum abinci ci wannan karka ci wannan ci wannan karka ci wannan je kauri kaza karka je wuri kaza auri mace iri kaza karka auri iri kaza sai idan ya zama shugaban jama'a to musulmi kowani musulmi ko mun talaucin sa Allah ya yi masa wannan aiki mata ma ba a yi dama auri kowace ba sai da aka nuna mana waɗanda ya dace mu aura aka nuna mana waɗanda bai dace mu aura ba abinci aka nuna mana wanda ya kamata mu ci aka nuna mana wanda bai kamata mu ci ba abin sha aka nuna mana wanda ya kamata mu sha aka nuna mana wanda bai kamata mu sha ba haka nan wuraren zuwa an nuna mana wuraren da ya kamata mu je sannan an nuna mana wuraren da bai kamata mu je ba izqalu wato duk wannan musun ana yi ne akan maganan mushi su maguza sun ce a ci mushi shi kuma annabi ya ce kada a ci mushi kuma ko a yanzu idan mutum ya sa hankalinsa wai me yasa aka ce kar a ci dabbar da ta mutu ka san abin da ya kashe ta ai baka san abin da ya kashe ta ba, ai kula da lafiyar ka ne sa aka ce karkace. Duk turawan nan da suke burge ka a yanzu sai ake takama sun zo da ilimai sun zo da kaza, ƙarya ne bu tarihin su da kafin zuwan manzo Allah ka ga su wallahi dabbobi ne putuk. Duk wani ilimi da duniya take takama da shi na annabi ne ilimi kawai. An yi meye kuke cewa wai modernizing ne ko an danyi yan kwaskwarima da yan dabaru, hatta lamarin alƙalanci din nan, hatta lamarin shugabanci duka musulunci ne yazo da shi, dukkan musulunci ne yazo da shi da tsafta. Ka lura manzalla sallallahu alaihi wasallama duk alolar duniya sai ya aswaki, shine farkon wanda ya koya wa duniya yadda ake wanke baki. Musulmi idan yayi fitsari sai yayi tsarki, musulmi idan yayi bayan gida sai yayi tsarki, musulmi idan jalba ta same shi sai yayi tsarki. Waɗanda suke burge kan nan fa da zaka matsa kusa kusa da su wari zaka yi. To ina wani maganan wayewa wurin kazamin da in yayi bayan gida sai dai ya goge da takarda ya fito. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine jagora na gaskiya sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To wannan jahiliyar duka suna yi ne da shifi amrul maitati a cikin lamarin cin mushi isqalu, domin ko suna cewa da shi ma qatalallahu ahqqu an ta'kuluhu mimma qataltum, abinda Allah ya kashe shi yafi dacewa ku ci daga abinda ku kuka kashe da kanku. Wai yankan Allah yafi yankan mutum, ai ko arnan yanzu ma haka suke cewa mushe ba yankan Allah, idan dabba ta mutu sai arna sai zo su dauka Allah ya yanka. Musulmi suna kyama, ba su san wani irin cuta bace ta kashe dabba. Musulunci kuma yana kiwon dan adam, yana kiyaye lafiyar dan adam, shi yasa aka ce kar mu ci. Fakulu mimma zikrasmullahi alayhi, ubangiji tabaraka taala ya ce ya ku mu'minai, ya ku mu'minai, idan har za ku yanka dabba, idan har za ku ci naman dabba, to kada ku ci wadda ba a yanka ta da sunan Allah ba, ku ci dabbar da aka yanka ta da sunan Allah. Idza aratta an ta'kula, idan kana nufin zaka ci, fa kul mimma zikrasmullahi alayhi, ka ci daga abinda aka ambaci sunan Allah akan sa. Anan malamai sun ce ba wai dabba kawai ba, wadansu malamai suka ce a komai zaka ci sai ka faɗi sunan Allah. Idan zaka ci abinci, na'am, to wani mu illa kharsu ma qatalallahu ahqqu an ta'kuluhu mimma qataltum, abinda Allah ya kashe yafi daga abinda ku ko ka kashe. Wa inhum illa kharsun, su kafirai ba su da wata hujja, ba su da wani ilimi, ba su da wani dalili, sai dai kirdado. Duk abinda suke faɗa kirdado suke yi, ya kazibuna, wato ƙarya suke yi fi zalika a cikin wato kirdadansu, ƙarya suke yi da suke cewa yankan Allah ya fi yankan mutum, ƙarya suke, ba su da yaƙini akan wannan. Wa inhum illa yakhrusun inna rabbaka,
inna rabbaka huwa a'lamu man yudillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin,
inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ubangiji tabaraka taala yace ya rasulullahi kai ta hakuri da su, kai ta hakuri da irin kazaman maganganun su. Inna rabbaka, ai kafi kowa sanin cewa ubangijinka huwa a'lamu, shine mafi sani, alimun shine masani da waɗanda suke mu'minai suke aikin imani da kuma waɗanda suke maguza suke aikin maguzanci. Allah shine mafi sanin manya dillu wanda ya baci an sabilihi daga barin hanyarsa. Wa huwa alamu, Allah shine mafi sani bil muhtadin, da waɗanda suke sune shiryayyu. Fayujazi kullan minhum, Allah shine wanda zai sakawa kowane ɗaya daga cikinsu. Yana cewa wallahu ya'lamul mufsida minal muslihi, Allah tabaraka taala shine mafi sani da waɗanda suke banna, kuma shine mafi sani da waɗanda suke gyara. Fakulu,
fakulu mimma ذكر اسم الله عليهم كنتم بآياته مؤمنين.
فقلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. Wannan aya tana shiryar da mu a bisa cewa yin imani yana hukunta halalta halal, yana hukunta haramta haram. Duk mutumin da ya ce ma yayi imani amma kuma ya halalta haramu ko ya haramta halal, to ƙarya yake bai imani ba. A wannan ayar zaka gane haka cewa duk mutumin da yayi imani da Allah zai bar halal a matsayinsa halal, zai bar haram a matsayinsa haram. Idan yayi kuskure ya aikata haramun ya tuba kawai, amma ba zai dauko haramun ya dawo da shi inda halal take ba, ba zai dauki halal ya mai da shi inda haramun yake ba, duk ba zai wannan ba. Fakulu, ya ku mu'minai, inji Allah tabaraka ta'ala, yace idan har za ku ci nama na dabba wanda aka halatta muku ba wanda aka haramta muku ba, to ku ci mimma zikra smullahi alayhi, daga wanda aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka shi. Idza aratta an takula, idan kana so ka ci, fa kul, to ka ci nama mimma zikra smullahi inda zabhihi, ka ci dabbar da aka ambaci sunan Allah lokacin da za a yanka ta. In kuntum bi ayati mu'minin, in har kun kasance kun yi imani da ayoyin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. وما لكم ألا تأكلوا
مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم
غير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. واتو واتشن آية Ubangiji tabaraka wataala ya ce fakulu mimma zikra smullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin. Wato abinda ake nufi fa, ba wai dan an yanka dabba ba a ambaci sunan Allah ba za a ci ba. Duk musulmi in ya yanka dabba bai ambaci sunan Allah ba za a ci, duk da Imam Malik ya ce in da gangan ne ba za a ci ba. To amma cikin malaman mazhabobi akwai wanda suka ce in dai shi musulmi ne musuluncin sa ya tsaya masa, idan mantuwa yayi za a ci, idan da gangan ma yayi za a ci, saboda aikin sa kenan ambatan sunan Allah. Saboda ka ko bai furta ba, babu laifi za a ci yankan musulmi ko ya fadi bismillah ko kuma bai fada ba. Wato abinda ake so kawai lokacin da za a yanka dabba shine a halarto cewa wannan ni'ima ce daga Allah. Yadda kake jin zafi haka take jin zafi, yadda kake jin yunwa haka take jin yunwa, yadda kake gajiya haka take gajiya, amma Allah tabaraka wataala ya sakkare maka ita ya baka yace ka yanka. Ko allura aka soka mata tana jin zafi, amma Allah yace kai na baka dama ka danne ka yanka ta. To lokacin da zaka yanka din nan ka dinga halarto shi Ubangijin da ya maka ni'ima, ba ita da aka yi maka ni'ima da ita ba. Wannan ni'ima ce daga Allah, Allah ya bani, na gode wa Allah. Shi yasa shi mushi Ibrahim radiyallahu anhu yake cewa wai la tafrahan bi an umin unimta wafrah bi man an'ama in aqalta fa kullu ni'matin tazulu duna man azda fa zakal baqi fi kulli zaman. Karkarin ga yin farin ciki da ni'imar da aka baka. Allah ya baka ni'ima kana ta murna da ni'imar, amma ka manta da wanda ya baka ni'imar. Ka dinga yin farin ciki da Ubangijin da ya baka ni'imar, domin ni'imar za ta kare amma wanda ya bayar baya karewa saboda ka duk wanda ya iya gane cewa wannan dabbar da zai yanka ni'ima ce daga Allah ko yayi basmala ko bai basmala ba wannan yankan zai tashi billahi minallahi ilallahi haka idan mutum zai ci abinci ko yayi basmala ko bai basmala ba wannan cin abincin nashi zai zama billahi ilallahi minallahi haka nan sharruwa haka nan dukkan sauran abubuwa da ba zai dan ma'anan basmala shine shuhudul mun'imi fi kulli ma ana amma bihi alai shine basmala da sunan Allah to kai ka riga ka halarta shi ba harshen kake fadi ba zuciyarka ma ta tabbatar da shi saboda ka duk mutumin da ya iya gane wannan cin abincinsa sharruwansa sa rigarsa shigarsa fitarsa duka zai zama billahi minallahi ilallah to in aka samu haka shikenan bukata ta biya shi yasa wanda suka kai wannan makami duk abinda za su yi ibada ne cin abincinsu ibada ne sharruwansu ibada ne tafiyarsu ibada ce aurensu ibada ne dan duk abinda za su ci suna halarta kulu in za su sha suna halarta washrabu idan za su yi tafiya suna halarta siru idan za su yi aure suna halarta fankihu su kullun suna tare da Allah kawai saboda haka abinda ake nufi kenan wama lakum alla ta'kulu mimma zikrasmullahi alayhi wama lakum waishin me ya same ku ne da ba za ku ambaci me ya same ku ne da ba za ku ci ba mimma zikrasmullahi alayhi daga abinda aka ambaci sunan Allah a kansa lokacin da za a yanka shi minaz zaba'i na daga kayan yanke yanke wato tun daga kaji zabbi agwagi tumakai da sauran dabbobi da ake yankawa wai me yasa ku ba za ku ci daga waɗanda aka ambaci sunan Allah a kansu ba wa kad fassala lakum alhali ubangiji tabaraka taala ya riga ya muku bayani filla filla ma harrama alaikum ya ga muku abin da ya haramta shi a kanku bayyana lakum ma harrama alaikum fi ayati hurrimat alaikumul maitata Allah ta'ala ya yi muku bayanin abin da ya haramta muku a cikin ayar hurrimat alaikumul maitata waddama wala malkin ziri Allah ya hana ku cin mushi Allah ya hana ku shan jini Allah ya hana ku cin naman alade illa madurtum ilayhi sai dai abinda aka bukatar da ku zuwa gare shi illa shay'an idurtum ilayhi sai dai abinda kuka bukatu zuwa gare shi saboda lalura fadaruratu tubihul mahzurat fadaruratu tubihul mahzurat wannan ka'ida ce fiqhiyya Al-Sheikh Ahmad Az-Zarqa shine ya ambata a cikin littafin sa Sharhul Qawa'idul Fiqhiyya shafi na 131 Darul Maghrib Al-Islami so duk abinda aka halanta aka haramta idan lalura ta faru a iyayi an hana sata kai kuma yunwa za ta kashe ka kai duk yadda ya kamata kai amma ka rasa yadda zaka sai kaga wani da buredi a hannun shi in ka dan kalli dama da hagu sai ka fisge kawai Allah sai ka ruga kai maza ka ya gale da kama kama ka kaci rabi wala kuwa idan masu hankali ne sun san cewa wannan lalura ne lafiya ne wallahi yunwa nake ji amma akwai abin da in kasa ta an san wannan ba yunwa yake ji ba shedani ne kawai saboda haka hatta naman alade mutum yana wuri zai mutu kuma yana jin yunwa kuma babu wani nama babu wani abinci ba komai a wurin sai naman alade sai katawa suka kawo sun ganka a kwanci kana nishi da kyar suka ce ga wannan dauka kai karkace naman me ka cika koshi hatta mushi hatta mushi ko mutum dan farauta ne yana tafi a daji sai ya bace hanya duk abin da ya taho da shi na guzuri ya kare ba abinci ba ruwa yana cikin tafiya kawai sai ya ga mushi saboda haka ya zauna ya dauko wuka kawai ya dauko wuka ya dauko ashana ya kunna wuta yana yanka yana gasa in ya gama kuma ya cika an garasa eh cika da kashi amma idan ya kusa shiga gari ya watsar ya tona rami ya binne shine abin da aka ce shine ma'anan illa maturtumu ilayhi sai dai abin da aka buƙatar da ku zuwa gare shi illa shay'an idrutum ilayhi fa daruratu tubihul mahzurat man idurra wanda ya buƙatu ila akalin maitatin zuwa ga cin mushi saboda yunwa ko ba yadda zai fal maitatu halalul lahu to mushin nan halal ne gare shi wa inna kaseeran sani dai cewa tili daga mutane laydilluna wallahi suna batar da ƴan uwansu mutane bi awa'im da soyayyen zuciyoyinsu bima ta hawa wa anfusahum da abinda zuciyoyinsu suke sha'awa min tahlilil maitati na daga halatta haramu na daga halatta cin mushi akwai wadanda da gangan za su halatta mushi din wa gairiha da waninta na daga abubuwan da aka haramta bigairi ilmin ba tare da ilimi ba suna halatta haram da jahilci suna haramta halal da jahilci ya'tamidunahu suna dogaro da shi wannan jahilcin nasu inna rabbaka sani dai cewa ubangijinka wa alamu bil mu'tadina shine mafi sani da masu ƙetar iyaka al mutajawizina al halal ila al haram wadanda suke tsallake halal su fada cikin haramu ga halal sun san halal ne amma su tsallake shi su fada cikin haram ga matan su na halal sun sani su tafi wurin matan su matan da haramun ne an haramta musu Allah shine ya san su amara Allah tabaaraka wa ta'ala fi hadhihi al-aya Allah tabaaraka wa ta'ala a cikin wannan aya yayi umurni an tusbaha al-haywana bi ismillahi a dinga yanka dabbobi da sunan Allah wazalika wai me yasa Allah ya ce a dinga yanka dabbobi da sunan Allah ya faɗi wannan ne li hikmatin saboda wata hikima la'anna sakaratul maut shadidatu domin zafin magagin mutuwa yana da tsanani kwarai zafin magagin mutuwa ba sai mutum ba kaza in ta zo mutuwa tana jin zafi agwagwa in ta zo mutuwa tana jin zafi rago in ya zo mutuwa yana jin zafi tinkiya akuya saniya raguni dukkan su suna jin zafin magagin mutuwa hatta qalan rasulu har sai da ta kai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce laqinu amwatakum la ilaha illallah kuringa laqanawa matattunku la ilaha illallah wato duk sanda mutun zai mutu kana kusa da shi to ka ringa laqana masa la ilaha illallah har ya kama to idan mutun ya kama sanda azra'ilu zai zare mai rai ba zai ji wannan zafin magagin mutu ita la ilaha illallah ko kuma sunan Allah yana dauke zafin mutuwa to shine annabi saboda tausayin dabbobi Allah tabaaraka ta'ala ya koya masa cewa in za a yanka dabba ita ma a fadi sunan Allah saboda in an fadi sunan Allah wurin yankan ba za ta wahala ba amma idan za a yanka dabba ba an bace sunan Allah ba to sai ta wahala shi yasa kaje ganin yankan musulmi ya bambanta da irin yankan arna ko kafirai dewa idan su suka yanka dabba zaka ga wani lokaci ma garin yankawa har su cire kanma kuma sai kaga jikin ya tashi yana gudu amma musulmi in yi wannan ya fada sunan Allah da ya yanka ya kai ya komo ya dawo sai kawai kaga ta tafi saboda ya ambaci Allah sunan Allah ya sauƙaƙe mata mutuwa amma maguzawa da sauran kafirai da ba su san Allah ba yankawa kawai suke shi yasa dabbobin da suke yankawa suke shan wahala wannan yana daga abin da yasa a da kafin fitintunu ya yawa a ƙasar mu lokacin Christmas duka kristoci zaka iske in suna da makwabci musulmi za su kawo kajin su ci a yanka musu suna mamakin irin yankan mu a cikin natsuwa za a yanka kuma a cikin natsuwa za ta mutu amma su wahala ke yanzu alade fa aka yi ka sai an jefa shi a ruwan zafi yake karasawa saboda bala'i ai ta yankawa ya ki mutuwa a hada da duka sannan a jefa a cikin ruwan zafi to kaga wannan duka rashin addini wallahi in muna ganin wannan dole mu gode wa Allah
sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi sallam to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqinu amwatakum la ilaha illallah yuhawwinu alaihim sakaratil maut wato fadin la ilaha illallah yana saukake musu magagin mutuwa fa inna halawata zikrillah domin dadin ambatan sunan Allah tazahabu bi mararati sakaratil maut tana dauke zafin magagin mutuwa ta tafi da shi wa kadhalika alhayawanat haka nan su ma dabbobi idza zubihat idan har za a yanka su bi ismillahi da sunan Allah halawatu ismillahi tazahabu bi mararatil maut to wannan dadin sunan Allah da aka fada lokacin da za a yanka su zai dauke musu zafin magagin mutuwa saboda haka faman zabaha bighairi ismillahi duk wanda iyanka dabba ba da sunan Allah ba faqad zalama al haywan duk wanda iyanka dabba ba da sunan Allah ba ya zalunci wannan dabba wajana alai kuma yayi ta'addanci akan wannan dabba yayi laifi fali haza saboda haka ne yuhramu akaluhu aka haramta a ci wa in zabaha idan ku ya yanka bi ismillahi da sunan Allah fa huwa halalun to wannan dabbar da aka yanka halal ce wazaru zahiral ismi
wazaru zahiral ismi wa batina innal ladhi يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون
وذروا ظاهر الإثم وباطنا إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وبنجي تبارك وتعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنا زنبي أكوي زنب ظاهري أكوي زنب باطني wato abin da yake faruwa kafin zuwan musulunci su larabawa tun kafin musulunci ya zo su suna ganin zina mummunan abu ne zina mummunan abu ne to ba dama mutum ya je ya yi zina mutane suna gani to amma akwai karuwai kuma suna sa tuta a ƙofofin gidajensu to mutum ba zai bayyana da sabo ba amma sai ya kewaya ya je wurin su karuwai din to shine bayan zuwan musulunci Allah tabaraka wataala ya ce wazaru zahiral ismi wa badinahu ku bar sabawa Allah a bayyane kamar yadda wasu suke wasu suna bayyanar da zinarsu a ko'ina waɗansu kuma suna ɓoye zinarsu sai dai su bi dare su je wurin karuwai sai Allah ya ce a duka biyun ban yadda ba ko kuma ka ce zahirin sabo shine wanda ake da gabobi badinin sabo shine wanda ake da zuciya zahirin sabo shine shan giya zina caca sata badinin sabo shine girman kai hasada munafinci keta ko kwabe wazaru zahiral ismi wa badinahu utruku kubar wato saban Allah wanda ya fito fili sannan kubar saban Allah wanda kuma ya boyu kala ubangiji tabaraka taala yace wa qad fassala lakum ma harrama alaikum hakika ubangijin ku yayi muku bayani dalla dalla wato akan abin da ya haramta muku kala mufassiru jalaluddin suyudi ya fada fi ayati hurrimat alaikumul maitata a cikin wannan aya hurrimat alaikum sai ce wastashkaru haza malamai sun ga cewa akwai rikici a cikin wannan aya li'anna ayata hurrimat alaikum domin ayar da take cewa an haramta muku cin mushe da shan jini da cin naman alade nazalat fi suratul ma'ida ta sauka ne a cikin suratul ma'ida wa suratul ma'idati ita ko suratul ma'ida min akhir ma nazala bil madina tana daga cikin karshen abu ayoyin da suka sauka a madina fa kaifa yustadallu bi shay'in ta yaya za a yi a kafa dalili da wani abu fi suratul ma'ida ta kabla nuzuliha, abinda malamai suka ce kenan. To ai suratul ma'ida ta sauka ne ita ce karshen wato ayoyin da suka sauka a Madina. To yanzu yaya za a yi a kafa dalili da abin da yake da suratul ma'ida, wannan aya a cikin suratul ma'ida take. To suratul ma'idan nan kuma wa wannan haramci ya sauka ne kamun saukar wannan aya. Fa kaifa yustadallu bi shay'in fi suratul ma'ida qabla nuzuliha, ya za a dauko wata aya a cikin suratul ma'ida ta kafa hujja amma lokacin bata sauka ba, kuma surar bata sauka ba amma gashi an dauko ayar cikin ta an bada hujja da ita. Ajabal ulama sai malamai suka bada amsa bi ajwibatin da amsa mai warkarwa, sai suka ce anna Allah tabaraka wa ta'ala, ku sani cewa Allah mai girma da daukaka, sabaka fi ilmihi, ya gabata a cikin ilimin sa, anna fi nizamil qur'ani, cewa a cikin tsarin alqur'ani ta'atil ma'idatu qabla al'ani, shi Allah ya riga ya sani tuntuni cewa suratul ma'ida ita ce za ta fara zuwa kafin suratul an'ani. Fa yasihhu al-istidlal bima fi suratul ma'ida, saboda haka ya inganta a kafa dalili da abin da yazo a cikin suratul ma'idati, li'anna ilma llahi, domin ilimin Allah ba irin ilimin mutane bane. Ilimin mu wato akwai jiya a ciki, akwai yau, akwai gobe, amma ilimin Allah duka yanzu ne, al'ani da'i. Shi ilimin Allah babu jiya, babu gobe, babu dazu, kullum a wurin Allah yanzu ne, kullum a wurin Allah yanzu ne. Duniya fa gaba daya tun daga farkonta har zuwa yau a wurin Allah ba a wuce kwana bakwai ba, har yanzu kwana bakwai ne duka. Saboda haka shi Allah tabaraka wa ta'ala wato a cikin ilimin sa babu abin da ya wuce. لأن علم الله ليس فيه ماض ولا مستقبل, a cikin ilimin Allah babu abin da ya wuce kuma babu abin da zai zo. Wa ujiba bi anna as-sawaba, an bada amsa da cewa abin da yake shine daidai shine wannan amsar da aka bayar, wanda za su ce ya za a dauko hujja da ayar da lokacin da abin ma ya faru bata sauka ba, sai a ce musu to ai shi Allah ya san abin zai faru, ya riga ya yi ayarsa ya batta, jira yake abin ya faru, kai a dauko a hada shikenan. Saboda idan aka lura zuwan da Jibrili yake yi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana kawo masa sura aya, ba a lokacin da Jibrili yake zuwa ba fa a lokacin Qur'ani yake ba, Qur'ani yana nan tuntuni a cikin baitul izzati, tuntuni yana nan, sai idan lokaci ya yi sai a dauko kadan a kawo, amma Qur'ani yana nan tun kafin Allah ya halicci halitta, ya san abin da za su aikata, saboda haka ba sai abin ya faru bane yake sani. Wa qad fastala lakum ma harrama alaykum, lalle haqiqa Allah tabaraka taala ya rarrabe muku duk abin da ya haramta shi gare ku. Fi ayati kullu ajidu, a cikin ayati da take cewa kullu ajidu al-atiya, wadda za ta zo nan gaba, al-muharramatul arba'u, wato abubuwan da aka haramta guda hudu, fi tilkal aya, a cikin wannan aya, was suratul makkiyya, alhali suran makkiyya ce, hiyal muharramatul arba'u fi suratul baqara, sune abubuwan da aka haramta guda hudu a cikin suratul baqara, wa hiyal muharramatul arba'u fi suratul ma'ida, kuma sune abubuwan da aka haramta guda hudu a cikin suratul ma'ida. Menene abubuwan? Cin naman mushi, shan jini, cin naman aladi, cin dabbar, naman dabbar da ba a yanka ta da sunan Allah ba, sune muharramatul arba'u, abubuwan da aka haramta guda hudu din. Sawa'an bi sawa'in, daidai da daidai, fal haqqu, shi Allah tabaraka wata'ala, fal haqqu, bari in gaya muku gaskiya, anna Allah, cewa Allah mai girma da daukaka, hadratuhu laysa fiha madin wala mustaqbal, shehu yace halar Allah ba ta da jiya, ba ta da gobe, babu gobe babu jiya a wurin Allah. Yanda za ka ga rana ta fito ta fadi, ranan nan fa tana da iyaka, akwai samanta fa. Duk wanda yake samanta bai ganin ta fa. Balle a ce wani wai gari ya waye, rana ta yi, rana ta fadi, mu muka san wannan. Saman mu can ba abin da ya hada su da wannan. Haka ake jinka. Ba maganan dare, ba rana, ba safiya. To balle kuma inda Allah yake. Saboda haka fadan Allah ba maganan waijiya, ba maganan gobe, ba maganan dazu, yanzu kuro. Fadan Allah yanzu kawai a nan ake. Fasaha, to saboda haka ya inganta annahu cewa shi Allah bayyana yayi bayani lakum gare ku ma harrama alaikum abubuwan da ya haramta muku. Wa in kanat suratu ma nazalat ba'd, ko da surar bata sauka ba bayan wannan abu da ya faru. Wazaru zahiral ismi, ku kyale saban Allah da ya fito fili. Wa badila hukum, ku kyale saban Allah da ya boyu. Al ismu, shi sabo nau'ani kala biyu ne, zahirin wa badin. Akwai saban Allah bayyananne, akwai saban Allah wanda yake boyayye. Fa zahiru, saban Allah wanda yake bayyananne, ma yubashiru shakhsu bi jawarihi, shine saban da bawa yake aikatawa da gabbansa. Wal badinu, saban Allah wanda yake boyayye, ma yartakibahu bi qalbihi, shine saban da bawa yake da zuciyan shi. Wallahu tabaraka wa ta'ala naha an kulli zalika, Allah mai girma da daukaka ya hana saban shi baki daya, da wanda ya boyu, da wanda ya bayyana, duka Allah ya hana. Ka katilin nafsi, kamar kisan kai. Wazina, kamar zina, masalan misali. Ma'asiyatun zahiratun, wannan sabo ne wanda ya fito fili. Wal kibri, wal hasadi, wal bughdi, wal gilli, kullu hazi ma'asi ba'inatun. Sannan girman kai, hasada, kiyayya ko gaba, kwafi, ruko, duka wannan saban Allah ne da ake yi a zuciya, wannan shine boyayyen sabo. To utruku jami'a zalika, ku bar duka waɗannan. Innal ladhina yaksubuna al-isma, sani dai cewa waɗannan da suke aikata saban Allah, ko na zahiri ko na baɗini, sai juzauna, da sannu za a sakanta musu fil akhirati, a ranar lahira. Bima kanu yaktarifun, saboda abin da suka kasance suna kamfatowa, yaktasibuna suke aikatawa na daga zinubi. Wala ta'kulu,
wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatin la yuhuna ila awliya
wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi wa innahu lafisq wa inna ash-shayatin layuhuna ila awliya'ihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lamushrikun. Ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace wa la ta'kulu, ya ku jama'an musulmi, kada ku yadda ku ci, mimma lam yuzkar ismullahi alayhi, daga dabbar da aka yanka ta ba da sunan Allah ba. Bi amma ta misali ta mutu saboda wani cuta da ya same ta, auzu biha, ko kuma an yanka ta ala ismi ghairihi, a bisa sunan wani Allah, kamar yadda kafirai suke suna yanka da sunan dodo, to kar a ci. Wa illa, amma idan ba haka ba, fama zabahul muslimu, duk abinda musulmi ya yanka, fama zabahul muslimi, duk abinda mutum musulmi ya yanka, walan yusmi fihi amdan aw nisyanan fa huwa halal. Inda musulmi ya yanka dabba ko bai faɗi sunan Allah ba, da mantuwa ko da gangan, to wannan dabbar cin ta halal ne. Qalahu ibnu Abbas, Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara mar yadda, shine ya faɗi wannan. Wa alaihi Shafi'i, kuma Imam Shafi'i akan haka yake. Wa innahu, domin cin dabbar da aka yanka ta ba da sunan Allah ba, ko kuma cin dabbar da aka yanka ta mushe bayan ta mutu, lafiskun, wato kurujun amma ya hillu fasikanci ne domin ku an fita daga cikin abin da ya halatta wa inna shayadina ku sani cewa shaydanu layuhuna lalle suna yin wahayi yuwaswisuna suna saka waswasi ila awliya'im a cikin zukatan masoyansu sune al-kuffar kafirai kenan liyujadilukum domin su rika yin jayayya da ku fi tahlilil maitati a cikin halatta muku cin mushi wa in qa'atumuhum fihi idan har ka yadda kai musu biyayya kai musulmi ka yadda ka bi maganar su fihi a cikin cin naman mushe to innakum la mushrikuna ku sani cewa ku ma kun zama kamar su kun zama maguzawa duk mutumin da yaje shi naman mushe to shi ma ya zama kamar maguzawa amma ba ana nufi ba mutum ya yarda bane dan kar mutum yaje ci naman mushe kace ya yarda sai dai idan ya ci a matsayin cewa kai abin da maguzan nan suke faɗa Allah gaskiya ne yankan Allah ai yafi yankan mutum to wanda ya faɗi wannan ya yarda amma shedanci ne kawai ka sa akwai wanda shi shedani ha kawai zai je cikin kataba ana zaune ga shi kai ba baban naman aladan nan dan cin jiya yake ne ko kuma naman kare to irin wannan yayi zinubi babba amma bai yarda ba amma idan har ya gaskata abinda su maguzawa suke faɗa cewa mushe yankan Allah ne to shikenan ya yarda ya bar addini shine ma'anan wa in da'atumuhum innakum la mushrikun idan har kuka bi maganar su kuka yi musu biyayya a ciki to tabbas kun zama irin su kuma kun zama maguzawa muslimun irin su ya rabbi ya rabbu ya rabbahu ya samadu amin wa kum mugisan lana ya wahidul ahad ya barru ya witru ya ainul muradi ajal ya man lalahu shafa'un kalla wala waladu amin ajis ubaida na farij karbahu abadan amin ya man la shabiya la waqar wala niddu amin antal giyasu li kulli khaifin wa jalil amin ya barru ya haqu ya man lalahu diddu amin farij لأمتكين الخج قمهم ولا ينالهم نصب ولا حسد بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد طاهر الأنساب يا أحمد صل وسلم على خير الورى جدد محمد آل يا سابي سند اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين